إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساكي حدواء والنساكية ترانا لاربا يوشا شدا جوات رمضان رمضان الله صلى الله عليه وسلم من جرم مكة زوا مدينة شكرا دبو لايا دبنالي دبو دا أربعين دبيو ليلي دا أشرين دا تقوز دواتا وفدو شكرا تبقو دا أشرين دا وانا شيني دا رسول منا أشرين دا نبو مديدي أشرين سورة البقرة وانا من كرن تعايوي أشرين دبيو أفرمانينا أكلي إن شاء الله تعالى لا متاشي آية عشر لهم هذا بسم الله سبحانه وتعالى bayan yayi mana dukkan bayanan da muka ji a baya kuma yayi kira gare mu da mu bauta masa shi kadai sai yake ƙara tabbatar mana da wani abu da zai karfafe mu gurin mu ga mun bauta masa ta yanda ya kalubalanci dukkan mushrikai da kafirai da munafikai na ban kasa baki daya yake cewa wa in kuntum fi raib kuma idan har kun kasance cikin kokonto imma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar akan bawan mu fa fi surati to ko da wata sura guda daya lin misli kwatan kwatan shi wannan alqur'ani wad'u shuhada'akum sannan ku kirayi wadanda za su taimaka muku ba su taimakon ku min dunillahi ko ma bayan Allah ku yi haka mu gani in kun sadiqin dan har ku kasance masu gaskiya a cikin maganganun ku na karyata Allah da kudurce wanda kuke game da cewa ba ku imani da za a tashi alkiyama a ayan haka Allah madaukakin sarki ya kawo cewa in kun kasance a cikin shakka game da abin da muka saukar da bawan anan bai faɗi wane ne bawan da aka yi magana a kansa ba amma ya faɗa sarari a cikin surati Muhammad ya ce wa amanu bi ma nusila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan aya yace wa dusu hada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina ku kasance wanda suke masu gaskiya kenan ayan tana kalubalantar mushrikai da kafirai da munafikai da cewa idan har sun kasance suna cikin shakka game da alqur'ani da ingancin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da hadisi da sauran ayoyin alqur'ani da su da wata sura watan kwacin wannan alqur'ani dangane da abin da yake na iya azancin magana kamar yanda alqur'ani yake ka kalli yanda jerin ayoyin alqur'ani suke da surorin sa da ajiye zance zaka tabbatar da cewa wannan ba maganar Allah bane ba maganar afwan wani wanda ba Allah bane domin hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Mus'ab bin Umayr sun rinka musuluntar da wasu kafirai ta hanyar karanta musu alqur'ani kadai kasancewa wanda aka musuluntar da su su ba larabawa ne ma'ana sun karanta musu qur'anin a cikin karatun suka fahimci lallai wannan ba maganar wani bane wanda yake dan adam kenan idan kun kalli ayan kallo na farko a cikin ta Allah subhanahu wataala ya nuna matsayi mafi girma a dan adam taka shine a ce maka bawon Allah daraja mafi girma shine zamto an kira mutum da abdullahi kamar yadda muka karanta da ku a cikin littafin akamul mawdud aka ce mafi kyawun suna shine wani abdullahi sannan abdurrahman Allah madaukakin sarki duk lokacin da zai kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani matsayi abin yabo ko wani daraja babba yakan yi amfani da kalmar abu duk in magana tana da girma sosai don ya tashi kira Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira shi da bawa ne ba wani suna na daban misali in ku duba za ku ga tun daga suratul bakara har zuwa juz'i na ƙarshe na alqur'ani Allah ya rinka kiran su da wannan sunaye kamar mura da tara ko goma sha uku a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya fara kawo a nan na farko yana magana game da wahayi kansa ya ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ya ce ala abdi sannan haka ya zo wurin magana abin da ya shafi jihadi kubar maya da fatita shi na tabbatar da addini da zai faɗi matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan da kalmar abdi ya kira shi wa alamu annama balitum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasulihi a ƙarshe ya ce in kuntum amantu billahi wa ma anzalna ala abu haka nan duk wata shari'a da ake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wata ibada da ake yi akan aiko mala'ika Jibril ne ya sauko ƙasa ya kawo mu Annabi sallallahu alaihi wasallam hujjar amma da za a yi maganar sallah ya girmama Allah ta'ala da kansa ya sa ka cikin aka dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaban ƙasa aka hau da shi sama saboda girman sa tafiyan dare da aka yi da shi da hawa da shi sama da aka yi matsayi ne da ya tabbatar da imanin masu imani ya ƙara kuliyar da munafikai da kafirai don haka ba karamin abu ba da Allah ta'ala zai ba da labarin shi ma ya amfani da kalmar abu ne don ya nuna matsayin Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin matsayi ba domin ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu ya kuma aya ce da haka Allah wanda ke sarki ya rinka fada yana jinjina al'amarin Allah sallallahu alaihi wasallam maganan hawa da shi sama da tafiyar daraja shi kamar yadda muka fada magana ce da ta dauka darajar wasu irin sayyida abubakar radiyallahu anhu dan lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a Isra'i da shi Isra'i shine tafiyar dare daukar shi daga Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sannan mi'raji shine hawa da shi sama da aka yi aka nuna mishi abubuwa mabambanta gida wanda a ce aka ba shi sanda sannan kuma aka nuna mishi wasu ɓangaren mutanen wuta da irin abin da zai kai su gidan wuta Allah ka sani to lokacin da aka dawo da shi Allah sallallahu alaihi wasallam labarta wannan sayyidina Abubakar baya wurin waɗancan munafukai da Allah ya ta maganar su a baya wasu sun rigaye shi cikin labarin cewa an hau da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yadda sayyidina Abubakar ke koya mishi baya yake taimakon da awan shi da wannan suka so su yi amfani su rushe mataimakan Annabi sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Abubakar su sa musu shakka game da da'awarsa ta yadda za su juya mishi baya har ya zama kome shi nasara shi ne suka je suka same shi suke cewa da shi shin ka ji labarin abin da ko abokin naka yake faɗa suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce me yake faɗi wai ya ce an yi tafiya da shi tafiyar dare an kai shi akan wata furaka wanda iya ganin shi iya inda dabbar take ake kafar cikin dare a sama shi ne ce wai an kai shi can kuma an hau da shi an ba shi sallah ake kafa ake kafa shi ne sai yake cewa an fada dare da duk kun tabbata ya faru wannan tsammanin su zai shi shi ne sai yake wallahi ya irin rantsuwar su suka rantsi cewa ya faɗa haka sai ce to in ma ya faɗa muku abin da ya fi wannan girma tun kafin in faɗi da shi na yarda da abin da ya fi daga nan da aka sami su suna arziki bai magani ba baya wuri amma ya gaske to shi ma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ka mutum ka sai da Abubakar dan ya dace duk inda ka samu gaban sa akwai dole a san cewa ne dole ya zanto an tallata abin da suke kai musamman irin cikin da muka shiga daga wancan Ramadanin zuwa yanzu wanda zage-zage bai tsaya a kan sahabban ba kadai har shi kansa da gida da kansa sallallahu alaihi wasallam an samu tare da su rinka zagi da ci masa mutunci musamman daga jihar Kano irin wannan dama dama ce da dole a haska mu mutane su wani ne mutanen nan wanda ake nema ci su ne fa mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala sun da muke cewa ni tsakani na da sahabbai da kamar taurari idan na tafi abin da zai zo musu ne yace saura sahabbai na kuma su ne amanar wannan al'umma duk lokacin da sahabbai na suka tafi to wannan al'umma a tasha ba su an da abin da aka yi mata alkawari zai zo ya riske ta babu wata wata cikin zai zo domin sun sahabbai kariya ce daga fitina a cikin al'umma mashigar al'umma wanda ya sa a kansu na sannan fi ma ya mutunta su ya girmama su ya kuma tamba masha'abin su musamman shi sai na abubakar da muke tattara dan an samu ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba wani abu yakan faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni annabi la yarda Abubakar baya wurin ya ce Abubakar shi ma ya yarda kuma an samu wuri ba ɗaya ba ba biyu ba inda za a yi magana da sayyidina Abubakar ya bada amsa sai an zo an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ma a ji amsar sa iri ɗaya ta Abubakar ko canjin lafazi babu a ciki ba tare da kowanne ɗayan su ya san cewa wancan shi ma yayi magana sannan ya kasance ko shawara ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa in kaga ya saurari shawaran wani sayyidina Abubakar baya wurin ya ko bai magana amma matukar Abubakar yayi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma ƙara tambayar wani zartas da abin da sayyidina Abubakar yake kai shi wannan ba karamin matsayi bane Allah da kusurke zaɓe shi a kai ya kuma nuna cewa da zai nuna darajar sallah sai amfani da kalmar abu hakanan da zai nuna darajar saukar da alƙur'ani haka yayi kamar yadda ya faɗa ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab a zuri ya ce subhanallahi tabarakallahi nazzala alfurqana ala abdi haka Allah ya ci kira shi da abdi har yau kasa kasa ya ce fa auka ila abdihi ma auka ma kadaba alfuadu ma ra'a Allah ya tsarkake zuciyarsa ya ce ma zaba albasar wa ma farra Allah ya tsarkake gandansa rage nuna girman matsayin sa haka Allah ya ci kira shi sai ya nuna ce ya ce wa annabu da ba fama abdullahi yad'u kun ga wannan kalma dai da Allah ya kira Allah sallallahu alaihi wasallam menene dalilin wannan dogon shirfida shine mu ba ni kokari mu shiga cikin bayin Allah ne yi kokari mu ga abinda wannan annabi ya zo da shi mu ba mun samu kaso da girma a cikin sa dan adam yana samun matsayi a wurin Allah gwargwadon yanda ayyukansa da maganganunsa da kudurinsa suke dacewa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ne ma ke tabbatar da yiwuwan wasu mutane su rayu ba a zamanin sahabbai ba amma sai daga Allah ya tashe su a zamanin ne da su a ranar kiyama ya yi sa su yi makwabtaka da sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan aikin su ya kai da sahabbai ba ko darajar su ya kai a'a sai dan kamantawan su da abin da suke kai da kuma kaunar su gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shi alqur'ani ke cewa akhiru min lamma yalhaqu bihi akwai da zasu zo a ƙarshen lokaci ba sabi da na farko ba kamar a kiyama tare za a tashi su sawahun mutanen kirki ne ko kishiyan mutanen kirki da yake Allah na maganar daraja ne sai ce zalika fadlul lahi fihi man yasha wannan wani matsayi ne da daraja da Allah da ke saki ke ba da shi ga wannan kuma muna roƙo Allah ya sa mu makamtaka da sayyida Abubakar da ku ga mun makamtaka da shi insha Allah muna kusa da babban gida ko Allah ya sa mu dace idan haka fadin Allah madaukakin sarki da yake wani kuntu fi raibin matsayin kun kasance a cikin shakka wannan sai zanto kalubalanta ne Allah ke ga asalin mushrikai da kafirai da munafikai akan cewa matukar suna shakkan saukan alqur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daga abin da ya shafi wahayi to in shakka suke su zo da makamancin sura guda ɗaya mana da wannan alqur'ani su kawo ta kai ma'ana alqur'ani hatta ajiye kalmominsa da yanda ake sanya hikimomin da ke ciki iya kawai ilimin ki iya abu da za ka fahimta littafi ne wanda ke shafin duk kowa kawai zai iya bayani ne gwargwadon abu da Allah ya sanar da shi amma in aka samu wani wanda ya tara kan ilimi za ka daina fitar da abubuwan da kai ba ka ma iya kamanta fitar da kiransu ba Allah ya ji kansu Sheikh Jafar Mahmud Ali dan haka Allah da ke sarki ne nuna wannan yake su kawo mana wani wata sura wacce take da iya magana da kuma sani ba da hukunce wanda suke daidai da adalci da kuma shiriya makamancin alƙur'ani ba wai tasiriya ba ba su kera larabci kawai su zo da shi ba na farko tsarin iya magana ba zai zama daidai da larabci na biyu ko da sun kamanta balaga a magana to ba kuma take shiryarwa ba kila za ka ga duk kwashe-kwashe da kawai tasiriya a ciki sannan kuma Allah ta'ala ya ce su kirayi allolin da suke bauta ma a baya din duni dali ko ba bayan Allah kun ga nan su ba ba a faɗi su wane ne su waɗannan abubuwan da suke bauta ma da su amma wani wuri Allah ta'ala ya faɗi su da suran da arziya inna kuma wa ma ta'buduna min duni dali sai ya ce asabu jahannam hamdu laha wa lahu Allah ta'ala ya ce da ku da abin da kuke bauta ma shine wannan sada a cikin duni dali wannan kuma bayan Allah su ne waɗancan gumakan da suka rinka bauta ma a lokacin jahiliya Allah ta'ala ce ku kira su ce maka muku ku gani idan maganganun ku da abin da kuke gani kun budurce gaskiya ba za su iya ba sai Allah ta'ala ya faɗi aya ta gaba kun kanta ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya san da cewa ba za su iya kawo wata sura ba dan bacin alqur'ani yasa ko da muka fassara muka zo da alif lam mim mun fadi cewa daga cikin fassaran da wasu malamai suka yi da ba ita ce fassara mafi rinjaye ba sun ce kalubalanta ne Allah ke yi ma musulmai cewa shi wannan alqur'ani an gina shi ne da haruffa sanannu a cikin irin su lamun limun kuma yaran ku ne idan har da gaske kun isa to ku zo da matarwajen kun ga anan Allah ta'ala ya san ba za su iya ba shine yake cewa fa in lam taf'alu idan a baya kun kasa ba ku iya aikatawa kun zo da matarwajen alqur'ani dan ku bishe asan qur'ani ba walan taf'alu to har abada ma ku sani ba za ku taɓa yin haka ba idan har kun kasa a baya kuma a gaba zai yi ba shawara ɗaya kadai tace fattaku naran da ciwo ko do annasu wal hijara fattaku naran da aka kiyayi wata irin wuta allati wanda ni Allah na tanaje ta kuma ya kasance wa kuduha makamashinta da nake rura wannan wutan sune annasu mutane wal hijara da duwatsu wa iddat wannan wutan ni Allah na tanaje ta ne lil kafirina da masu mutunci wanda suke kafirce mu Allah ta raba mu da kafirci da Allah ne ke sarki ka wannan aya ba'ada bayan kalubalantar da yayi da cewa in kuntum fi raibin sai yake cewa to fa in ajastum al'ana idan kun kasa kawo wancan sura ɗayan da aka ce ku kawo wa sa ta'jizuna mustaqbilan la muhala har gaba ma ba za ku iya zuwa da shi ba babu kwatawa Qur'ani ya riga ya zama shakuntu ya riga ya fitar ku in ku har haka ne ku ji tsoron wata wuta fattaqun nar ku ji tsoron shiga wuta ta ina za ku ji tsoron shiga wutan bil imani bil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ati llahi ta'ala ku yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi sannan kuma asalin ya zanto cewa ku yi imani ku yi da'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala daga irin wannan wutan wanda take afabu hannas wal tijara makamashin ta take ruwa da shi su ne mutane da kuma duwatsu idan littafi ne da tsaki wa rasul an ta da wannan wutan ne dan waɗanda suka tafi cewa Allah madaukakin sarki da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam idan kun kalli ayan daga cikin abin da ake so mu fahimta mu mu amfana da shi na imani shi ne cewa gidan wuta tana da wuta na da Allah ya ce wa idan littafi wa idan ai an riga an ta da shi tana nan tana ruwa a wurin da Allah ya ce wa idan jahim wa irat kenan ma bayan samuwar nata yana daga ciki ko da yake Allah yana ƙara zura ta tana ƙara haɓaka tana ƙara asalin wato abin da ya shafi zafi da narko tana jira wannan da waɗanda Allah ya kaddara musu shiga cikin Allah ta tsare ni yasa Allah ta'ala ke ba da labarin wannan ruwan da dade wanta cikin jira a ran alkiyama Allah ta'ala zai ne share wata hawayenta ta hanyar zubo wasu mutane a ciki har Allah ya tambaye ta dan ya fara suratar da masu wanda suka saba masa da al-qiyama yace yawma naqulu jahannama alika la Allah ce za mu tambaye ta jahannama kin koshi yace hal min bazi Allah bai kare kin ko akwai wasu mudafai da kara a cikin nan ko ko a'a akwai wasu wanda suke magulu mata mutane wasu daukan maganganun wasu su kai ma wasu da nufin bata alaka tsakanin su ko ko akwai wasu wadanda suke asalin wato riba suna ambatan mutane da sharri da aibi da abin da ba shi a tare da su ko kuma akwai shi tare da su amma Allah bai so a faɗi sun yi shin akwai wasu da za ka bani ƙara da su Allah subhanahu ta'ala haka ya faɗa cikin Alƙur'ani a wani wurin kuma ya ce da amda an da jahannama idan jin da su wanda su yi Allah ya ce Allah sai na kusan da yake daga wannan yunwa dan sai na ciki ta da annabi da mutane gaba ɗaya wanda suka bijire mu suka ki bauta mu ta hanyar da asali ya dace wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'ayi ta zuba mata mutane da ta tace har sai Allah ta'ala da kansa ya daura kafar sa a kanta sannan ta ce aji 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 da wani da ya ga kuma na ci daga nan ne suka za ta da kuka wannan wuta da Allah ta'ala ke magana a kanta wuta ne wanda take mai tsananin da ke cancanci wanda dan adam ke sakaci dan al-qiyama a cikin gashi ana kirga listin kan wanda kuma su da su a cikin duk yanda kuke iya kokarin iya rai iya fama ya kamata dan adam iya kokarin ya tsara kansa da abin da ya asalin wato tsaya sabili da babban abin da ke sa mutum ya kai kansa wuta ya yi aljanna mafi girman sa akwai san rai da ke yi masa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa amma man qada wa athara al-hayat ad-dunya inna al-jannata fa inna afwan fa inna al-jahima hiya al-mahwa duk mutumin da yayi asalin wato dawa da zalunci da jin kisa da girman kai sannan ya fifita rayuwar duniya a kan lafiya duk abin da mutum bai faru shi da Allah ya ce in ma ka ga wani ya tambaye ka ne Allah ya ce sai dai gama shi kamar nan da shi amma ba zai tambaye ka ne Allah ya ce ba kafin ka ba Allah ta'ala ya ce wani ya fifita duniya a kan lafiya Allah ya gaya musu cewa wutar jahim ita ce matattara wasu sun yi mazauni a gaban shi ranar alkiyama da haka ba sun ce wa amma ban fafa makabarar shi duk wanda koyi ji tsoron da zai tsaya gaba ga ubangijinsa gafari ga bakin ayyukansa za a tantance zare da abawa daga abin da ya aikata wanda wanne ya taimaka masa wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa daga abin da take da ta baya so ko mun san ko wannan abu ko wahalar sa sai Allah ya ce irin wannan an fi shigo su inda jannata ya ba lalle aljanna ita ce wasu guni matattara a gare su daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa wuta tana nan kuma an tanaje ta akwai hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sa akwai hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim hadisi ne mutafaqun alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wuta da aljanna sun yi jayayya sun yi gaddama da su kuma Allah ya raba mu su gaddama wuta take cewa ya Allah me yasa ni da aka tashi sai na ga wanda suka fi kowa yawa a ciki da su ne wanda ake da su manya kuma a gidan su ya aka yi manyan mutane a gidan su mutane su ne suka fi yawa a ciki da Allah ya ce waɗanda ke gidan su a cikin nan su ne wanda suka fi sun sa'abar kasa suka saba dan haka ke azaba ta ce da take kaskantar da wanda ke ciki ya ce sannan aljanna ta ce ya Allah to ni kuma ya aka yi gani da ado da tsawa da dukkan nau'in hikima amma kuma kaskantar duk mutane a gidan duniya su ne suka fi yawa a cikin kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su a hadisin Bukhari Muslim yake cewa an nuna mishi aljanna ya ji mafiya yawan aljanna a gidan aljanna suka fi yawa sannan yake an nuna mishi gidan wuta ya ji mafiya yawan wanda suke gidan wuta mata ne har ya ba mata shawara ya ce sadaqna kuna kwaci kanku daga irin wannan yunkurin da yawan sadaka zai fitar da ku daga irin wannan wata mata ta tsorata daga cikin sahabbai ta miƙe ta ce ma'anar su lasu a filin idi mai ruwayan hadisi ne shakka ya ce ko dan idin afha ko idin fitar ko karaman sallah ko babba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ma maza wa'azi sai ya sallaka wurin mata ila gidina Hadira ba sai kiran ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah sai ruwaito hadisi da ce sai manzo Allah ya jingina aka fada ta ya jingina da kafada na ya kalli mata ya ce da su ya ma'asharan nisa ya ku taron mata tafaddaqna ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku shawara ku yawaita yin sadaka ku yi sadaka fa inni ra'aytu kulla aktharu ahli dar dan na ga ku ku ta yawa a cikin gidan wuta shi ne wata mata tana can tsakiya ta tsoro ta tare ki ya manzo Allah ne ja mana mana fada mana inda za mu kira sai ya fada mata dalilin yace da kita takurna da'na kuna yawaita zagi ya yau wata kurna al-ashid sannan kuna kutunce ma mazajen masu kuma ba ku ba su goyen baya wadannan da dai biyu suna cikin da dai suka yawan ta mata a cikin gidan kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ne riwaya hadisi da ce aka suka dinga cira awarwaron su kamar kike gwalagwalai da abin da suka wallaka suna ta sadaka da shi ana zagayawa sai ga shi abu da kiyaya da yawa da cikin su ta hanyar neman tsarar kawunan su daga wuta kuma Allah ya tsare su daga shiga wuta dan haka nan wannan dai ayan hadisin na tabbatar da cewa wuta tana da hadisi na biyu shine hadisin da ke cikin wato asalin sahih bukhari da muslim hadisin abi huraira wanda ke hadisi ne marfu'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wuta ta nemi izinin ubangiji take cewa rabbi akala ba'dhi ba'dhan ya Allah ba kowa fa a ciki da ina ta jira kiyaman nan ba ta faru ba gashi har sashi da yana cin sashi wutar jahannam ya Allah sallallahu alaihi wasallam fa adina laha fi nafsayn ya Allah ta'ala ce mu su ai lokaci ne ba da za a shige saboda duk wanda ya wuce na hayatul barzakhiyya hayatul barzakhiyya ko da ba sai kiyama ba amma ba su ne shi ne dogon jira Allah ka samu sa da wanda suke shi Allah ka yaji ya Allah din su zo maka da kusuri rahamar ya ku kuma Allah ka kawo su wanda suka zo da ni ba Allah ka kara musu da rahama ko kuma da wuce hanya Allah ka sa mu kwanta cikin aminci to wannan da wuta ta kawo wannan magana ta ce ma Allah wanda ke sarki ga fa sashi da yana cin sashi sai Allah ta'ala yake cewa da ita ai lokacin da za a shige ki ya riga zo ba amma dai nayi miki idan fa ajina laha bi nafsai sai Allah ya ce ki numfashi dan ki sarara su zo a shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nafasin fi shatta in ta ja numfashi shi ne akan samu sanyi na waida na yanayi sannan ya ce wa nafasin fi sai sannan kuma in ce numfasu iskanta shi ne muke jin wannan zafin ranar da muke ciki wanda yake daya kafa ko wasu cewa su zama su ne kyau ra da dama ba za a kusantu da ke kone wanda mutiti ne kuke tsammani a mutum da ke mahalla da su bai a irin waɗanda rana da kuma sani ya bauta ma Allah yadda ya kamata na ta samu kusantu da ke kyau wannan da dalili na biyu kenan da ke tabbatar da cewa akwai wutar jahannam an riga an tarafe ta ce a wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imamu Muslim ne Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da sahabbai wata rana sai suka ji wani ƙara kamar wani abu ya fadi mai girman gaske har suke tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene wannan shi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru yake cewa da su wannan wani dutse ne wanda aka jefa shi cikin wutar jahannama shekara 70 kenan yana gudawa bai kai ƙasa wutar ba face sai yanzu wannan ƙaran da kuka ji fada wasu karshen wutar jahannama ke nan sun shekara 70 da Allah ya jefa shi wannan hadisi ne kun ga wannan shi ba karamin abu ne ban sani ba karamin abu ne ban sani ba ba ko ne 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 ba ce da zuwar da ya ku cewa a lissa ba a kai da shi Annab sallallahu alaihi wasallam shi kansa ba Allah ya ce da shi inna fatahna la fatha mubina kun maka buki buki kun bayyana shi ne duk inda an kara maka duniya ta dawo ta sanda maka ne aka kure ka ake kashe ma masoya amma in ga shi nan an baka maka illa ba ya ce maka sai abin da ka faɗa Allah ya faɗa a cikin ina son ka mutunta shi a wayar kawai shi bai mai mata ko a cikin wayar kawai da sirata ko da fiba Allah zai cika ni'imar sa akan kai dan aljanna abinda Allah ke da shi kai dan aljanna ne ba ka da masala kuma Allah zai ce miki akan duk wani makiyinka da kake da shi mako wanda yake da karfi ba wanda yake da jari amma ku duba ku ga duk wannan dubuwa shi da Allah yi masa kai shi fa ba Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka ce wa iya ga dama ya aika da su duk da jari yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wallahi da za a yi mana ɗaya daga cikin abubuwa ku kai tsakan kan mutane za ka tara ne shi duka kuma Allah ya ce ni su yi ya ga dama ya yi ne saboda ya san har riga an ba shi tsoron Allah da ba ma zai taɓa sa hawan aiki ina ba ta fita ai annabi sallallahu alaihi wasallam a sahabbai ne wasa da kamar Usman bin Affan da ya kawo dukiya a cikin sai gobe Allah sai sallallahu alaihi wasallam ya ce ma farra kuma da ba fa'ala ba'da sai da Usman ba wani zulubin da zai ƙara yi daga yau ya kai shi gida ko ya riga ya ga a gaban shi ya faɗi wannan saboda ya san imani shi ma ba zai bar shi a wannan zulubi ya riga ya kai mataki kuma Allah ka kai mu cikin wannan zulubi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu cewa wannan wani dutse ne da aka jefa shi gida wutar jahannama wanda asalin wato ya kasance cewa shekara saka suke nan amma sai a yau ya rasu wutar jahannama sannan hadisi ne ta kawo da da ke magana a kan abu da ya shafi sarari da sarari hawa da abu da su nan sama da abu da su nan a ya faɗo su mutane da aka nuna ne shi kuma ya tabbatar da cewa an yi sani ya zai sani da wuta da gaske ya faɗi mutum da ke cin riba a cikin kasuwancin ya ce ya gan shi cikin kogin jini yana iyo a ciki sai ya yunkuro ya yunkuro ya zo gaba zai kama ya fita akwai wasu na zaune a gefe sai su kusa su ce kai su fasa masa baki da fuska sun sake dubawa cikin jini ya dabar ba ce wannan wannan shi ne sun wato wanda yake asalin cikin kalba da dai ce ya ga wasu mutane an sa su a gaban tanda da wuta an daura gashin su ana gasa su da ƙasa aka ce shi wannan dabbar ne da ta da ana cikin gida kunga dukkanin wanda dai yana tabbatar da shi ko dai akwai gidan wuta wanda tana nan kuma tana jiran wannan da suka ce gidan ta shiga muna neman sarin Allah da ita da mu da dukkan musulmi ba su da da ke aya ta gaba ko shi da ni da nasu yadda muka faɗa kullun alqur'ani yana aje mu ne a tsakatsakiya bainal khawfi war raja Allah ta'ala yakan aje mu a wurin tsoro da kafi zubi sannan in an tsoratar da mu kai za mu samu abin da ake cewa aliya asu shine tebe tsambani daga rahamar Allah shi yasa idan aka ciza sai ai sai a kula Allah ta'ala ya tsoratar da mu game da wannan wuta da muka ji a yanzu a gaba kuma sai yake sa mana yake faɗa mana abinda zai samu karsashi da sha'awar kuma musira daga gare ta sai ya ce wa bashir ladina amanu kuma ka faɗi magana mai faranta rai ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sannan suka yi ayyuka na gari cewa anna lahum jannatin lallai suna da wasu lambuna tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin waɗannan lambuna ɗin dama rizqu min hadhihi thamara duk lokacin da aka azurta su da ƴaƴan marmari a cikin itatuwa a cikin wannan lambu rizqan a matsayin arziki qalu sai su ce hadha alladhi rizquna min qabl ai wannan shine abin da aka bamu aka azurta mu da irin abubuwa bangwara ce ga ta nan duk suga cin ko yar kamaru wanda muka sani ko kuma a'a yanzu an ba su sun ci sun kushi yanzu kuma aka tsara zuwa sai suka ce ai wannan irin wanda aka ba mu dazu ne a gidan aljanna wa utubihi mutashabiha amma a gaskiyar magana an zo musu ne da bai kama da shi ba wanda suke tsammanin ba walahu sannan su ɗan aljanna Allah ya sa mu a cikin su fiha a cikin aljannan suna da azwajun wasu irin mata mutahharatun sarkaka wahu sannan su ɗan aljanna din har wa yau fiha khalidun suna dawama a gidan aljanna har abada ba su fadita a cikin wannan abu ne mai matsalancin faranta ran dukkan wani mutumin kirki inda Allah ya ce sarki a nan yake bishara ga mutumin da ya kasance musulmi mai imani da Allah da manzansa kuma yayi aiki da gari cewa suna da wani gida a lahira wanda akwai aljanna akwai lambu da koramai da ke gudana tsakanin su a wani wurin a karkashin su afdal a wani wurin Allah subhanahu wataala ya faɗi wani irin koramai irin korama ne a gidan aljanna yace masa jannatin da ke wa'idat taqul fiha anharu min ma'in ghayri asin wa anharu min laban wa anharu yace fa dace din khamrin fu da zati tisadi wa anharu min asal musaffa wa lahum fiha azwajun mutahhar idan wancan aya ta surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana bayanin irin wadannan korama Allah ta'ala ya ce a cikin koraman nan akwai na ruwa wanda yake akwai kuma na zuma tatacciya akwai na madara Allah ya ce sai ce akwai ma korama ta giya wanda yake giya kuma aljanna aka ce kaji dan kauri ai da yawan abin da Allah ya haramta maka a nan saboda ya tana da maka wanda dan haka nan idan mun fahimci wannan ayan Allah madaukakin sarki ya yi bishara ga cewa akwai irin wannan aljanna din ga dukkan wanda ya imani da Allah da rana ta karshe sawa'un ya zo a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ya zo a bayan zamanin sa Allah madaukakin sarki asalin wato kaida shine ya zamto dai cewa kawai bawa ya ji Allah ya yi abin da ya kamata ba tare da bambancin zamani shi imani sun san sarki ba shi yasa kuka ga cewa hatta mutanen zamanin Annabi Musa alaihi salam an rinka kamanta su da mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuka abbatan Annabi Musa yayi yawa a cikin Al-Qur'ani saboda kamanceceniyar dabi'ar wannan al'ummar da dabi'ar al'ummar Annabi Musa alaihi salam idan wannan sai ya zamto kamar wani karfafa gwiwa ne ga duk mutum mai imani a wannan zamani kar ya tsammanin ai yanzu su jin daraba wannan masu imani su kuma su ke aljanna wa ya gaya ma ai in ka ji ana maganar an cika to gwamnatin Najeriya amma Allah yana da ni'imar da mata ta fi karfin bukatun ku duba ku ga ma wani tabo ba shi ba da imani da rahama irin ta Allah madaukakin sarki yake cewa a lahira ba a lahira idan a gida a cikin family a cikin zuriya aka samu wani ko wata a cikin gidan ya zanto dan aljanna aljanna su kuma madaukakiya ta fi ta sauran daraja inda kun san aljanna hawa hawa ce kuma aka samu wani yana kololuwa ta sama a cikin gida sai kuma saura ya zanto su ba su kai zuwa ga asalin wanda shi daya yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to daga cikin taimako da tagomashi da gatan da zai ma wannan gidan shine zai kwashi waɗanda suke kasa da ya hauda su sama yace kuma in na kai su sama ba fa zan ce ku shiga gidan dan uwanku bane a'a za a ba su irin nashi ku fahimci magana za a ba su irin nashi ne ba wai za a ce ku taru a gidan shi bane a'a ai arzikin Allah ya fakar kun wani a shi da kansa yake faɗa yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alafnahum min amalin min shay kai sai ya kai imani da Allah da shi a barkasa wallahi ba Allah wanda ke sarki yace wanda suka yi imani ko mun yi alkawari a ran alkiyama in zurriyar su ma sun yi imani yace to za mu hada su tare da zurriyar su za mu kai su irin matsayi daya saboda in matsayin ku ba daya ba a janna babu haduwa tsakanin in dai matsayi ba daya ba to babu haduwa to ya ko za a yi aljannati dadi ka juya baka ga mahaifinka ba ya za a yi ka mori aljanna ka juya baka ga danka ba baka ga kawunka ba baka ga innanka ba ai ka duba ka ga yau sallah ta kama ku ko sha'ani ya kama ku hali sai ki take ko ba ku sisi a daga ciki da wani irin farin ciki kin ga wanci kin ga wani wani yara kansu za ka ga suna nishaɗi to wannan fa ake da duniya ne ina ga kuma inda za a hadu babu sauran tufa a ciki ba rashin lafiya talauci ya kare wanda anan zaka da duk mutumin da kake so a duniya ka ki jinin ka gashi cikin wahala a kanin ba zaka yi ta shi daga wannan wahala yana daga cikin azabar duniya kaga mutumin da kake so cikin tsanani kuma ba zaka yi ta shi ba aljanna duk babu wani kowa ma bai san kai a cikin ta ko bacci babu saboda aikaciya ke kawo ba to ba za a ga ranki ba zai taba baci in kin ji baci bai a nan gidan duniya da kin ta fula kira da imani kin dai da baci da la yasmuna fi lahwan wala ta'ati malaki ya san shi dan magana mara dadi ba balla tana ki wani abu da ne shi mara dadi Allah ta Allah ce da gidan salama salama hadisi sai hadisi sauran bayani insha Allah ku kuka da san kuma za ku gani Allah subhanahu wataala anan da ya kawo yake cewa suna da mata waɗanda suke tsarkata walahu fiha azwaju mutahhara ma'ana daga cikin bisharar da ake mabuminai suna da mata waɗanda suke mutahharatu tsarkata daga dukkan nau'in wani datti datti na ma'ana da datti na haƙiƙa ma'anar datti na haƙiƙa shine ba sa jinin haila kuma ba sa asalin wato abin da ya shafi a duk wani abu na najasa kamar fitsari ko jinin haila sannan kuma datti na ma'ana shine ba sa kariya dan ka san nan gidan duniya kam ba mazan ba ba matan ba kowa ya samu wuri shirga ta yake sai ta bude kuma a cikin ta to shine Allah ta'ala ya ce suna da wasu irin mata tsarkaka wanda ku kun san anan wata za ta fito ya za mu kare ta sai da kila horo din ake ko ba ta bari to yana daga cikin abin da ya kamata ya kwantar muku da hankali shine matan hurun ain ba su kai ku daraja ba a gidan aljanna ina fata mun fahimci wannan sannan wannan damuwar da kuke ji a nan na zafin kishi da kaza da sauransu a can duk ba za ku samu wannan Allah ya ce wa za'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana za ka ji kowa in ga ta ajiya wacce ce ke ai ba komai kaza da sauransu amma dai a hannu sai shine matan aljan matan duniya wanda suka bi Allah ne zan ku cewa suna da kima da matsayi fiye da waɗancan hatta a ranar alkiyama sannan da Allah ya ce wa fiha khalidun yana nufin wa hum fi jannati wa na'imuha da'imun mu'minai za su dawwama a gidan aljanna da dukkan ni'imarta daga cikin abu mai faranta rai shine la yamutuna fiha mu'minai ba za su mutu ba a gidan aljanna wala yakhrujuna minha kuma ba za su fita wata rana a ce to ku fito kun gama moran sallan ku da azumin ku da zakkan ku ba ku zo ku je ku yi wani aikin a'a babu abu mai kwantar da hankali kamar mutum ya samu ni'ima sannan ya samu gamsuwa da cewa wannan ni'imar ba za ta fushe ba ku duba ku ga a gidan duniya idan mutum ya samu ko mulki ko dukiya ya fahimci ga wani nan yana shirin kwace mulkin nan kuma yadda ya tinkaro da yi wanda zai iya raba shi da mulkin zaka ga zai hada idan shi bacci zai fadi nan ya fita can da ƙarya da gaskiya zai hada da masoyi da maki duk zai hada da su to haka nan ɗan kasuwa da zai ga wani yana tashi zai fice masa kasuwarsa kashe zai ga yana nema ya hana idansa bacci to aljanna ni'imar da baya su cewa insha Allah ta'ala sai mu tabbata anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya kusa ya ce mana sai mu je zuwa ga karatun littafi insha Allah